Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau 26 ga watan Oktoba na shekarar 2023, zani magana ne akan kalubalen da mata likitoci ke fuskanta, walau a bangaren aikinsu ko ma a rayuwarsu ta iyali da dai sauransu. Cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da likitoci mata akan wannan batu, sannan kuma zamu ziyarci filin kwalamarmu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba za mu je ga zauren tattaunawar namu, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim a Kaduna ta tattauna mana da likitoci mata wanda za ta gabatar da su.
To ya aji kuma masu sauraron, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ajinmu na yau da gobe. Yau a ajin namu mun gayyaci likita ne Bukan Turai a cikin shirinmu da muke tattauna akan ayyukan mata waɗanda suke ayyuka irin na albashi, domin mu ji irin gwagwarmayar da ke cikin rayuwarsu. Idan mu kumanta ba, wancan tattaunawa mun yi tattauna ne da mata 'yan jarida da muka fahimci abubuwan da yake wakana a rayuwarsu. To haya dai ga mu da likitoci mata domin su gaya mana wai shin wane ne likita, kuma wani irin gwagwarmaya suke fuskanta, musamman gare su mata wanda suka kasance su ma suna da iyali, ƴaƴa da dai sauransu. To aikin likita dai aiki ne na jin ƙai da ceton rai, fanni ne kuma da ya karanci yanayin jikin dan adam da kuma yadda gaɓoɓin mu da kuma ƙwayoyin halittar mu ke rayuwa, sannan kuma suna taimakawa wajen gano cututtuka da kuma maganinsa. Akwai ɓangarorin ilimi da yawa aikin na likitanci, duk da yake ko a wajen nazari shi wannan karatu na fannin likitanci yakan ɗauki lokaci mai tsawo fiye da kowane fannin ilimi. Alal misali, yakan ɗauki kamar misali shekara 7 ana yin wannan karatu domin a tabbatar da cewa sun ƙware, ana kuma iya miƙa musu rayuwar ɗan adam a hannunsu ba tare da an samu mishkila ba. Aiki ne da kuma babu rago a ciki, sannan kuma babu dolo. To likita dai kamar kowane ɗan adam, su ma suna da iyalai, suna da dangi, suna da abokai, kuma suna son su yi walwala. Amma hakan na samuwa kuwa, suna iya baiwa kansu da kuma waɗanda suka jibance su kulawa da ta kamata. Waɗannan tambayoyin da kuma waɗansu su ne muka tattara wanda za mu yi a cikin wannan shirin namu na yau. Barkanku da zuwa Dr. Halima Muhammad Daura da kuma Dr. Zainab Abdul Aziz Sumudibo.
Barka dai.
Kamar yadda na gabatarwa, duk lokacin da aka ji mutum ya ji ba daidai ba, ba inda zai nufa sai asibiti. Ko da kuwa na gargajiya ne, ai shi ma dai likita ne ake cewa, ko kuna ku bokayen Turawa ne, akwai kuma bokaye na gargajiya. To shi wannan fanni dai kamar yadda nan ma masu sauraro bayani ya san, za ku iya ƙarin bayani akai fanni ne wanda yake lura da cututtukan mu da kuma magance shi. A matsayin ku na mata, kuka shiga cikin wannan bangare wanda shekarun baya za a iya cewa fili ne ko kuma fanni ne na ilimi wanda ba a kasafai ake samu mata ba. Kuma idan aka duba, akwai kalubalen da kashin ciwon ku 'ya'yan arewa wanda dama makarantar da kira ka samu aka fara barin mu ma muke yin shi, sai ku zama kun jajirce kwace kuma sai an yi da ku. Ya ku tsinta mu kanku a cikin wannan fili, kuka tsunduma har gashi kuna da iyali da sauransu, ya abin yake.
Barkanmu da warhaka. kamar yadda kika dan yi matashiya akan fannin da muke aiki wato aiki na likitanci aiki ne yake wanda yake bukatan natsuwa ne matukar muhimmanci kuma yana dauke da kalubale kala-kala idan aka danganta shi da yanayin rayuwa da kuma al'adunmu musamman a arewacin Najeriya akwai abubuwan da ake tsammani mace ya kamata tana da su akwai abubuwan da ya kamata tana yi da wanda ya danganci gidan aurenta farko ma kafin ma samun miji din har ya kai ga zaman auratayya da ƴaƴa da ƴan uwa da kuma jama'a gaba daya to idan aka fara da mace da take fannin likitanci tun daga sadda nike makaranta zaki ga saboda yadda al'adu da yadda society take magana
al'umma
suka dauki aikin likitanci za a ce ai in ka aure ta ba ta da lokaci in ka aure ta suna yawan zuwa call din nan so zaki ga wasu sukan samu matsaloli wajen samun mijin aure ma tun daga farko saboda wasu ba su san mace mai ilimi suna ganin tana da yanci suna ganin cewa idan ta zo ba kamar ba za ta natsita bi abinda suke so ba su mazajen kuma kin ga a arewacin Najeriya da kuma al'adun da musulunci yadda ya tsara mana ita mace kullun tana karkashin kulawar namiji ne karkashin mijinta ne akan samu wannan matsalan zaki ga akwai waɗanda suka yi aikin karatun likita a cikin karatun suna gudun yin auren a lokacin saboda yadda karatun yake da nauyi abubuwan da za su dangance shi da aure a cikin karatun so sai suka wasu su dan jinkirta su ce gara su bari idan sun gama to by the time kuma suka gama din sai kiga kuma samun mijin sai iya zama musu matsala saboda yadda al'umma sukan dauki cewa wasu auren likita yana da matsala gare su
to likita Dr. Zainab ni na dan sha mamaki a dide wannan gabar duk da kasancewar muna ganin ku a matsayin mata ƴan baiwa wanda Allah ya ba ku kulwa da za ku iya wannan fannin da kwarewar ku da wayewar ku har ma mutun ya ce wannan kalubalen na maganar namiji ringa jin shi kaman ka azo a gagare shi a gida ba kawai ga ta gida bane ko wanda take harkar kona ba a'a har ma ga likitoci wanda suke cetar rai su ma suna fuskantar wannan matsalan daktar ci gaba
to wannan kinga yana da fannin kafin ma
mace ta samu
mijin aure kafin ta gama ko bayan ta gama karatu ko kafin ta gama karatu aka zo kuma in aka zo zancen kuma mace ta samu miji aka zo aka yi aure idan ba a samu fahimta ba daga farko shi mijin shi kanshi idan wanda ta aura din ko wanda za ta aura in bai gane yaya yanayin aikin ta yake ba babu fahimta bai gane idan ta yi auren tana cikin wannan yanayin aikin za a iya kiranta a kowane lokaci
ko tsakan dare
za ta kwana zai iya danganta ta kwana a asibiti saboda yanayin aiki ko bata da aiki a ranar idan wani muhimmin abu ya taso za a iya a neme ta a kowane lokaci so idan ba a samu wannan fahimtar ba ana samun matsala sosai da sosai in ya zo ga wannan fannin kuma yadda al'umma kuma yanzu zaki ga yawancin kula da yara da tarbiyya harkan makaranta duk an saka ma mata yanzu saboda haka zaki ga cewa yanzu banda aikin ka da yake da wannan yana daukan lokacin ka baka da wannan isasshen lokacin da zaka ba ma ƴaƴanka kulawan da ya dace kuma iyaye mazan ma sun ban ma matan kwana asibiti tare da su sannan ki tashi da safe ki shirya su ki musu abin karyawa tana tare da ke ki kai su makaranta su kin ba su a dan ɗakin da ake dan baku na dan hutawa kina sauka kina duba marasa lafiya kina da kina kula da yara a haka fa sannan kuma washe gari idan kin tashi kin kai yaran nan fa ba fa gidanki zaki koma ba fa
to
bakin aiki zaki koma zan koma bakin aiki ne kuma ki ci gaba saboda na gaba da ke suna jira su ji abin da ya faru cikin dare me ya faru me kika yi a ga yaya za a inganta abubuwan da kika yi ko ko a wuce gyara a abin da kika yi da bai dace ba sannan kuma ki zo kina ganin marasa lafiya kin zo an aje miki marasa lafiya kusan guda 100 zaki gansu bayan kin kwani kina aiki kin zo wa'annan marasa lafiyan kuma ko dan tashi kika ce bari ki dan yi sallah ku zaki ga mutane ana
amince
ku ce ammaki ai ba su da kirki ai ba su da imani amma su ba su san me muke ciki
ai wannan lokaci ma sai mangana fa ba ku da mun bane da mai ciwon ma
to ai ba haka bane idan kika duba yanayi na aiki banda yanayi mu ma ɗan adam ne mu kanmu akwai wannan nauyin abubuwan da ke kanmu banda kula da iyali da wayar da kuma wani lokaci ma idan aka samu miji mara fahimta ko kuma ɗan uwan shi ko abokanai mara fahimta za a ce kai ta gama da kai sai abinda ta ga dama a ce mace ba za ta zauna a gida ba a ce mace duk ana samun irin waɗannan
ma sauraro ba ku kadai kuke mamakin abubuwan da ke faruwa a rayuwar likitoci ba har da ni kaina yanzu haka ina ne ina kallon su ne ina musu kallon to ni na dauka ai duk namijin da ya samu likita a matsayin matar sa yana tunanin shi a duniya shi sai dai kuma a bashi rabon lahira ya riga kwashi rabon shi na nan duniya
Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki yaya ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah fa be azaba gobe Legi ya fadai ce fa baka yau goba dan ka bashi yake so Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su amin Kai to a ga da likita bokan turai amai da niya sosai Lati a ga da likita bokan turai amai da niya sosai
Madalla jama'a masu sauraro har yanzu bai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma zauren domin jin ci gaban wannan tattaunawar
Dr. Halima kina jin irin abubuwan da ta fada a cikin rayuwar ku shin a cikin rayuwar naku a matsayin ku na musamman ku da yake zama ta aure ne kuna da iyali shin akwai lokaci na kuke ba ƴaƴan ku da shi mijin kuna da wani lokaci na yin soyayya kuwa
a rayuwar mu ta likitoci ba wai babu lokaci ba akwai lokaci sai dai kawai ya danganta da tsarin mu yanda yake lokacin da yake da ba yadda wani yake ganin zai ishe kowa ba kowanne yana da tsarin shi yara na nan mai gida na nan ki da ƴan uwa suna nan kinga kaman yara uwa dai ita aka fi sani da tarbiyya kuma shi mai gida ya tallafa mata su kullun kin tashi da safe zaki so ki at least ki ga yara ki musu dan magana kafin ki da safi makaranta kamar yadda tace za ka kwasa yara ka kai makaranta daga can ki wuce aiki daga nan ba za ki kara gani yaro ba sai kila da yamma za ki dauko shi so wani lokacin muka dan samu lokaci weekend in baka aiki tunda aikin nan ko da yaushe ana iya kiranka da safe ranar dare har ranar da ba a aiki asabar da lahadi duka ana aiki su kila wani lokacin wannan dan lokacin ne zaka yi amfani da shi so kuma sai ka ji ma yama kadan saboda duk wani abu da zaka tattara cikin sati kana can kana aiki in ka dawo da yamma zaka so ka shirya gida
kuma jiki ba ka ta ko ba akwai gajiya
ba ka ta ko ba yanda kika ce zaka shirya gida zaki abinci kila mai gida ya zo shi ma yana bukatar nashi kulawan ga yara sannan kuma dare yayi kuma a cikin wannan aikin muna da abin da ake cewa kana da bukatun ka dinga samun ilimi kana karawa akan wanda kake
wato kin san kuma kuna kara karatu kenan
sosai ko likitanci ba wai kamar a ce wani tsohon abu bane kin yau ana ci gaba kuma in ba wai kana amfani da wannan damar kana karatu ba ba za ka san abin da duniyar take ciki ba a lokacin da kake
abin da yanzu ake cewa wai updating
kanka ka je ka dawo aiki kana bukatun ka zauna ka dan duba wani abu kila da aka yi sabo da zai kamata kai ma ka samu wannan fahimtar akan shi haka na ake shi kuma mai gida wani lokacin kin ga in ba da kila ko dare da sassafe kin tashi kun yi shiri yara haya haya an tafi shikenan sai kuma da yamma an dawo. To ga wanda suke samu ake samu kila mazaji da ba sa samu fahimta wannan. Akwai wasu da zaki gani mun sha gani wani namijin kila tana aikin kwana ta tafi a ƙarshe sai dai ya biyo ya ce shi yazo ya lika ga me ake a wannan asibitin.
Saboda zai bai dauki
ne yadda ba matan shi ta
tafi samun natsuwa
ta zo kila ta dan leko baya nan ta koma to me ta tafi ni.
Ko shi bai ta ciwo bane misali irin wannan mijin bai san abin da ake asibitin
ba ba shi ke ciwo ba a lokacin nan to duk wani abu na daban ne
ga dai kalubale ne babba da kuke fuskanta amma gidajen ku amma kuma irin wanda kuke duba to marasa lafiya su ma sukan kawo korafin cewa na lokaci ba ku nuna musu kulawa ba ko kuma ana cikin duba sun yi layi ku ce kun gaji kun tashi da irin wannan kananan da ya korafa ko kuma kila ba ku taya sun jin zafin daidai da yake musu ciwo kun taya su kuka ba
muna samu wanda abinda mutane kamata su gane shine shi a wannan aikin ana da wani abu da ake ce ma ana bada akwai abin da ake kafa ba muhimmanci kamar misali yanzu wani yazo yana da bukata da tafi ta wani wannan nan da suke kan layi suna iya jira
ba a cikin hatsari yake
ba kuma ba a cikin hatsari yake ba ana nan zaune kawai sai a kawo wani kwanan shi uku bai yi fitsari ba a ce kuma gashi an zo wurin likita likita zai zo ya cire mai wannan fitsari ya samu sukuni su kuma suna kan layi wani ya zo da mura wani ya zo da dan ciwon kai kwana biyu ki da dai ce kai yau bari in je in ga likita
haka
da ka tashi akwai wanda muka taba gani namiji ne ya zo yana fama tsoho fitsari kwana uku bai yi fitsari ba hajaran majaran yana ta zufa yana ta ihu kace to wannan abin da za a yi na kan layi kuma na hakuri bari mu je za a yi kokari a gani a cire wannan fitsari ta tafi ta je a je an kai shi za a mai wannan aiki a cire wannan fitsari to kuma ai kowa dai ya san mafitsara dai inda take ta je tun da likita ce mace shi kuma wannan mara lafiya namiji ne an je ana wannan aiki kwatsan sai ga mai gidanta ya faru shi sai yake ganin cewa wai dan me za ta yi wannan aikin a matsayinta na maje shi kuma wancan mara lafiya na miji
to kuma al'aurarsa ta kama
kuma al'aurarsa ce za ta yi tun da nan fitsari yake fita
likita kuma ai shi kafintan kowa ne
to abinda muke kulawa da shi shine cetar rai ake yi duk wasu abubuwa na daban wajen wannan tunanin bai zo maka zo zaka cece rai kwata-kwata bai zo maka so ita wannan aikin da kai kawai ta yi ne dan ta cece wannan bawan Allah amma su sauran su suka ringa gani to dan me ma za ta zabe shi
ku sauran majinyata
ba sala ga kuma sai aka samu rashin fahimta shi ma mai gida ya duro yana ganin kaman duk akwai wasu
abubuwa da ashirin to rashin a rayuwar ku akwai biki da suna kuwa yanzu mu koma wurin ashobiran naga ba na cika ganin a ce wancan likita ce ga ta ce mun yi anko tare da ita ba mu saba kwa biki da suna ne da su ashobini ne
biki da suna muna yi
to mai mai
yayi ba kaman na kowa ba kila mun je biki da suna dan mintuna kadan yace bari in je in masa alheri ko ka buga waya shi ma ai duk aiki ne
sai dai haka waya ma ya wadata
an je wata shida da suka wuce duk biki da sunan da aka yi dangi ai sai dai waya wanda na samu ma na kira kenan saboda yanayin aiki ga yanayin karatu da muka shiga a wannan lokacin ana shirin jarabawa ga yara ga abubuwa saboda haka duk wannan samun wannan lokacin kace zaka je wani sha'ani mukan taba lokaci zuwa lokaci ya danganta da a wani gaba kake wani yanayi na aiki kin san ko lokacin ciwo ma zaki ga idan kika duba yanayi
musamman ana annoba kila
akwai lokaci da zaki ga kamar lokacin zafi ruwa idan ya damina in ya fara shigowa ruwa idan ya dan fara yawa zaki ga ana wan ciwo sosai saboda haka asibiti a cike take saboda haka baki ma da lokaci in kika je marasa lafiya sun cinci rundo so by time kika koma gida ma a gajiye kike ke kanki so baki da lokacin ma wani in asabar da lahadi yawanci shi aka fi sani da mini baki kina kokarin ki samu ki dan huta ne a gida ki dan karanta abin da zaki karanta baki da lokacin fita biki saboda haka ni dai personally biki da suna dai ke
da sanin shi sai nan gaba ko
ta kan maka lahiya sai wata ranga kokon ta ciwo sosai Allah ka ba mu sawa Allah ka ba mu sawa yan ka ba mu sawa ku kuma mata su samu tamu wan sosai ka to agaga likita bokan ture a magani ya sosai gata shan kulli kitoci badan ma kudi kuke ba badan kudi kike kullun waka dai dan ku ce tiragi mai sama Allah ya taimake ku ba
To masu sauraron mu da fatan dai za a yi mana afuwa a sauraron mako mai zuwa domin jin cigaban wannan tattaunawar mai muhimmanci. Amma dai kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu a Niger Tamar Abari a filin kwalmar mu tare da bakuwar da ta gayyato mana.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shirin kwalma na yau da gobe sunana Mari Chantal. A yau zamu gabatar muku da wani reset da ake cewa wugilla, wanda wani girki kenan wanda ake cewa wugilla, wanda mafi aksarin shi daga dai bugashi Yahudu.
Daga sunan ma ai wugilla.
Yawa, wugilla.
Wugilla.
To sai kuma kayan kuma abinda za a raka wugilla wannan, idan an ce shi yana bukata dan dora mishi dan lemu mai sanyi mai shiga makoshi kuma mai dan zaki. To da farko dai masu sauraro za mu fara da yanda ake yin shi wannan wugilla. To uwar gida ya kamata a ce kin tanadi fulawa ki mai kyau, irin fulawa mai kyau wadda bata da kwari bata fara wari ba. Kina da yeast, kina da dan sukarin ki kadan, kina da gishiri, sannan kuma kina da kayan miya wanda zaki hada shi wannan wugilla, saboda shi wugilla ya kasu ya rabu, yana son miya iri-iri, amma mafi aksar miyar da aka hicin shi dai yanda aka san shi dai miya ake ci ta horon miya irin ta bugaje wadda ake yin ta da naman kananan busashi, ma'ana naman akuya ya yi dadi da shi ko na rago. Amma kuma yanzu da abin kin san zamani komai ana jujuya shi, yanzu ana yin shi da yawanci suna yin shi da jan miya, haka miya dage-dage sosuruji kina. Yawa, to da harko dai uwar gida za ki samu kayan aikinki masu kyau, ya kasance akwai tsafta, kin wanke hannunki komi da kominki dai a wanke a gyare. Sai ki kawo fulawa ki, ki nemo tamenki wanda bai da kohwa ki tankade, saboda ana samun fulawa mai kwari. Ki tankade, in kika tankade sai ki shika yeast inki ki zuba a ciki, ki kadan sukari dan kadan dan hikkin nan, ki kawo penso bi ko uku haka na yatsa ki sa, sai ki kawo gishiri ki sa, sai ki dama wannan fulawa take, amma ba dama ruwa ba ake yi, damu ake mata
kamar kilo nawa ake yi,
kamar na kilo daya kenan, shine wanda zai ishi iyali ko kilo daya yana isa gida guda dai haka dai, wanda dai ba irin dai gida ba dai can babban gida haka. Yawa, to kilanki dai dai na sa'uwar gida kin sai irin yeast inda zaki samu shi, gida ma shi da dan sukari dan kadan sukari ba a so a ji shi da yawa, ana dai so sukarin din ya kara ma abin armashi, sai ki dama shi kai yawa dan tanso bi uku na yatsake, in kika debo ya isa na sukari ki sa, sai ki dama, in kika dama fulawa ki ba damun tauri ake mata ba, kuma ba damun ruwa ba. Yawa, sai ai mata damu dai haka dai tsakiya. Yawa, in kika dama fulawa ki sai ki kawo mai ki dan zuba mata a sama, tana da maki na, sai ki kai ta wuri mai zahi ko rana ko dai wani wuri mai zahi haka, ki rike ta sosai ta aje fulawa ki ta taso. Yanzu na fulawa ki ta tashi, ko in ce kahin ta tashi, sai ki zo ki dora ita miyar ki ta wugilla. To an yi so dai ki samu nama na karamar busa, ki sa shi a cikin tukunya, nama shi kadai ki yanka shi ki sa cikin tukunya, ki sa mishi dan kayan yajinki kadan, ki yanka mishi albasa in guda ce ma babba ta yi yawa, sai ki raba ta a biyu, in kuma il karama ce, il karama ake so, in madaidaiciya sai ki yanka ta, ki sa komi da komi wanda ya kamata dai haka, kamar zaki sulale, to ba sulale ba ne, tahornuwa ik kadan zaki sa su dan kayan yajinki dai kayan kamshi, saboda ka a shi kazini, bai bukatar tumatir danyi, bai bukatar takunko, bai bukatar kulkule, kawai sai yacce take da zaki sa, sai ki rihi namanki. An ji macen kin tabbata namanki ya dauko abin kamar sulala, sai ki kawo dan mai, ya danganta da irin yawan man da kike so zaki amfani da shi cikin miya, sai ki tarho mai ki rihi shi, kawai ki bar nama ya ta shan wuta, ya ta shan wuta, in kina son aran maji ki sa aran maji, in biki sa aran maji kuma ya danganta da irin kalar dandanan da kike so, ki sa gishirin ki, ki sa komi, kawai ki bar shi ya dahu, in ya dahu ya dan saki dan ruwa-ruwa dai haka, naman zaki ganshi in dai kin aje hankali ki kinyi, in kin cire naman sai ki ce naman wannan kaman ba a sa shi ba a wuta, zaki ga tsoka jajjawur da ita, in dai irin haka nan dahuwar ki kai, zaki ganta jajjawur da ita irin dahuwar bugaje, zaki ji shi ya dahu ya yi lugub, amma in kin masa naman daga cikin shi zaki ganshi ja ne. Yawa, ya dahu sosai, ya ratattake a cikin miya, ya saki roman shi, zaki ga roman ba irin wannan da yawa bane, tunda ai ba kaya aka sa mishi ba, shikenan nan miyar ki ta kare, kin kare miyar ki sai ki koma wajen fulawar ki ta tashi, sai ki samu rigana uwar gida, sai da rigana ake wugilla, ki samu rigana ki mai kyau, ki aza ta, ki dora rigana da tukunya kamar dai zaki dambu, yauwa da ruwa ruwa ya tahoso ya tahoso fulawa ki ta tashi sai ki dauko fulawa ki ga mai sai ki ringa tsoma hannun ki cikin mai kina ciro fulawa ki yanda kike so kanana 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 haka kina dora ta saman riganan nan ki dora ta ki jajjira ta tukur 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 ki jajjira ta sai ki rihi ki bashi minti 10 dan da nake da huwa zaki shi na kamshi ya silala sosai ki ji shi ba burodi ba kuma shi ba hanke ba ki kai ya silala in sai ki nemo dan tsinki haka ki dan soka a ciki in tsinkin ki ya huto sai ki feke cike shi ya dahu kenan daga tsakan shi ya dahu in tsinki in ko bai dahu ba zaki ji ya dau ya ruko fulawa to sai ki bar shi ida dahuwa shikenan rihe rigana ake in kin zo dora shi ki rihe in san samu niki da irin rigana ta zamani wanda take zawwa da murkin ta iri daya yawa to in ya dahu kawai kika hu da shikenan uwar gida sai a ashe wugilla ya kare a kawo miya a zuba mishi shikenan sai a zauna a ci dadi lahiya
ita wannan miya ta wugilla kawai hakanan da aka yi ta ba wani tumatur ba wani tattasai ba wani kayan miya kawai hakanan ake yin ta
haka ake yin ta in dai san dai wugillan da kake so ne na ainihi ka ci to haka ake yin miyar shi bai bukatar tumatur bai bukatar tattasai bai bukatar tumatur kunku bai bukatar komai albasa ma ba a sa babba duk yawan nama ek kadan na ake sa kawai dai ki sa dan kayan yajin ke da kai kazini da yar tahornoki da dan attaruwanki da yar cittaki sai dan tsidan guda daya ko biyu ki daka ki sa shikenan kin kare me ki amma kuma akwai wanda suke so su ci shi da janniya dage-dage inda dage-dagen ma yana shiga amma ni mafi aksari gaskiya ya hi daɗi da wannan ita miyan nan wanda ake ta wugilla kwaran miyan nan yanzu kuma ma sauraro za mu yi lemun mu na mint da anana da tsamiya da citronel da anise etoile da citta uwar gida a ce daga kin bukaci wannan da sukari da wanga aromatic yanki flavor ko
na'ana da abarba ke
da abarba yawa to da farko dai uwar gida sai ki samu anana ki babba guda
abarba
sai ki wanke ta in kika wanke ta sai ki hudda bayan ta ki kwalle mata baya in kika kwalle mata baya shi wannan bayan baya da shi ba zaki sai ki dauko bayan nan sai ki nasa shi cikin ruwa sai ki kawo citronel in ki sai ki zuba ciki sai ki kawo anise etoile ban san me ake ce mishi da Hausa ba yana nan waje ɗan kayan yaji ake sai da shi wani mai kaman tauraruwa yawa
kayan yaji ne kaman
yawa kayan ganshi aha sai ki kawo sai ki nasa su cikin ruwan zahi sai ki bar su su dahu su dahu su dahu kin tabbata sun dahu sun kai inda ya kamata a ce dandanan su ya huto cikin ruwa sai ki kashe wuta in ki kashe wuta nan ga tsami ki kin darwaye ta dama sai ki katsamiya na akan kin kashe wuta fa sai ki katsamiya sai ki dora cikin ruwan zahin wannan sai ki ka kuma man tinki ana ako sai ki kawo ta ita ma sai ki saka su cikin ruwan zahin nan ta kusashe sai ki motsa su ki dirmiya ki tabbata sun yi kasa sun shiga cikin ruwa sai ki rihe kenan su abin siracin wannan ne zai sa man tinkin ta kamshin ta ya fito ita kuma tsamiya ita ma ta dan shi abin zahin nan ta shiga yawa sai ki maido su bangare guda ki ajiye su kijira ya dan huce to nan kuma kan ya huce sai ki dauko ita wannan abarban wanda kika heke sai ki yayyanka ta in kika yayyanka ta sai ki sa ta cikin blender ita ma in kika sa ta cikin blender sai ki kara mata ruwa sai ki markada ta cikin blender kin markada ta kin tabbata ta markadu da kyau sai ki kawo ta da abin tacewa sai ki sauye ki tace in kika tace su kika aje a share guda nan kuma sai ki sa hannun ki cikin wancan ruwa wanda kika silala tsamiya ki wanda kika dafa bayan anana ki sai ki sa hannun ki murje tsamiya ki da kyau ki tabbata ta murzu in yaso sai ki kata ita ma sai ki tace ta in kika tace su da kyau sai ki dauko citaki da kike da el kadan kin dan markada ta kadan ita ma sai ki tace ta sai ki kawo wannan ruwan na tsamiya da kika tace da wannan ruwan na anana da yace take kadan sai ki zuba shikenan uwar gida sai ki kawo sukarin ki ya danganci yanda kike so sai ki kawo flavor yinki aromatic kenan sai ki zuba shikenan sai ki motsa ki kawo kankara ki sa ko kuma ki kawo shi ki sa cikin firigo yayi sanyi shikenan a sha dadi lahiya yawa da zara an ci abinci kuma sai a dora shi to a sha dadi lahiya
to mun gode malama Marisham talmi girke
anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayansa wato Fiona Wamai da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.